Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makiri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 8 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
A yau Talata ake zabe a nan Amurka, inda miliyoyin Amurkawa ke kada kura'a a zaben ƴan majalisar dokokin kasar da zai tantance yadda majalisar dokokin za ta kasance. Gabanin jawabinsa ga shugabannin kasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau Talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da Rasha. Koriya ta Arewa ta musanta ikirarin Amurka na cewa tana da kwan makamai da harsasan manyan bindigogi zuwa Rasha don amfani a yakin da Moscow ke yi da Ukraine.
Kanun labarin kenan. Kamar yadda aka ji a kanun labarin, a cikin shirin ma za a ji cewa yau take ranar zaben rabin wa'adi a nan Amurka. To koya zaben ke tafiya?
Zaben gaskiya mutane da yawa an yi layi sosai ana zabe saboda yanda lamari ke kare ka yanzu.
Muna dauke da kuma wani rahoto akan kokari da Majalisar Dinkin Duniya ke yi na kawar da cin zarafin mata da yara. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za a ji kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma kafin nan sai a gyara zama domin shan labarin duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yau Talata ce ranar zabe a Amurka, inda miliyoyin Amurkawa ke kada kura'a a zaben ƴan majalisar dokokin kasar da zai tantance yadda majalisar za ta kasance, ya kuma nuna yadda tsarin muhawarar siyasar kasar zai kasance a zangon ƙarshe biyu na wa'adin shugabancin Joe Biden na shekara hudu. A zaben Amurka, jihohi da dama na da matakan da suke dauka akan takardar kada kura'a, waɗanda batutuwa ne ko tambayoyi da ake neman masu kada kura'a su amsa. Tambayoyi akan batutuwa a takardar zaben bana sun hada da tabar wiwi, manufofi masu nasaba da kada kura'a da zubar da ciki, wanda batun zubar da ciki a baya-bayan nan yake bayyana akan takardar kada kura'a a jihohi shida. Karuwar matakan da suka shafi zubar da ciki na zuwa ne bayan hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke a wannan shekarar, inda ta yi watsi da 'yancin zubar da ciki a kasar. Hukuncin da ya baiwa jihohi ikon yin dokokin zubar da ciki na ƙarshe. Yawancin lokuta kafofin yada labarai sukan faɗi wanda ya lashe zaɓe kafin ma a kammala ƙidaya kowace kura'a, kuma kafin jami'ai su bayyana sakamakon ƙarshe. Hakan na faruwa ne saboda lokuta da yawa yakan ɗauki kwanaki ko makonni kafin a ƙidaya duk kura'a a gundumomi da yawa. Ko da yake idan sakamakon zaben ya zo kusa da kusa, kafofin yada labarai sukan jira kafin su bayyana wanda ya yi nasara har sai an ba da sakamakon ƙarshe. Kamfanin dillancin labaran AP, wanda ke bayyana sakamakon zaɓe a duk faɗin Amurka, ya ce baya yin hasashe kuma zai ayyana wanda ya yi nasara ne idan aka tabbatar da cewa babu wani yanayi da zai ba 'yan takarar da ke bi a baya damar cike ratar da ke tsakaninsu da wanda ke jagoranta. Gabanin jawabinsa ga shugabannin kasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau Talata, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da Rasha. Zelensky ya ce kofa a buɗe take don kasarsa ta tattauna da Moscow idan aka maido da iyakokin Ukraine, aka biya diya ga duk waɗanda yakin ya shafa, kuma aka yi kokarin hukunta waɗanda suka aikata laifin. Kalaman shugaban na zuwa ne bayan fitowar wani rahoton jaridar Washington Post wanda ya ce Amurka na son Ukraine ta nuna aniyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya. Yin hakan, a cewar rahoton, zai karfafa goyon bayan kasashe ga Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan muryar za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, tunda sanyin safe yau Talata ne Amurkawa suka dunguma zuwa rumfunan zaɓe domin kada kuri'ansu a zaɓen rabin wa'adi, inda ake zaɓen 'yan majalisar dattawa da na wakilai da ma na ƙananan hukumomi. A don haka mun tattauna da masu kada kuri'a a wasu jihohin kasar. mun fara da yaje zango ne a birnin Chicago a jihar Illinois, inda muka tattauna da wani malami da ya bayyana mana kansa kamar haka.
Sunana Musa dai, kowa na kira na Mr. Kendigana.
To malam Musa, ka riga ka kada ƙuri'a ko dai yaushe zakai?
Mun gama na mu jiya, mun je Eligo, saboda sometimes in on the main day nan ina yi a lot of hate ga laida ba bai ba insha Allah.
Wato kun yi zaben wuri kenan saboda gudun kar rigingimu yau?
Akanan ne.
To madalla, ya yau ko kaga masu zuwa yin zabe ko kaga wasu sun fito?
Mu urinmu ina farawa kamar 9, inda ni nake sirrinmu like 9. So yanzu muke cikin 7:35 nan a Chicago. So
o kafe 7:35 kenan, lokaci bai kai ba.
Yeah, but you know, ni dai ina so encourage mutanen zangonmu, even though mu duka mun fito wani gari ne, Nigeria, Ghana, Senegal, ina ne duka, duk dai muna nan ga mu ma muna cikin duk suggestion da za'a yi daga Senate ko ina ne da yi duka votinmu, ya fi mu ma muna koyo abin da ke tafiya a nan ƙasa, mu koyo mu san wane ne dai ya zama muna support ababin da muke nema, kamar na san kamar if I'm not mistaken kamar New York akan ga an ba da kamar lokacin Idi an ba da holiday ko wani abu.
Eh, sallar Idi ana ba da hutu ranar Idi a New York ba?
Yep. So in ba mu fitowa muna cast vote, wadansu sun zama citizen ba su zuwa su vote, kuma ya zama muna civic rights mu ya fi mu exercise ta duk da wanda da yaran da aka haife su garin ga na san yanda garin yayi busy ba, at the end of the day election ne. Yau in gari yayi sauki ya shafe mu duka wanda ke da takarda da wanda ba su da takarda, shi sa mutanen da ke da takarda, please in ma ka san abokannin arziki sofofi ba mota kaza ne ku volunteer duka aikin sadaka kenan. In baka da vote kar ka je, saboda garin ga ana verify ba bai da yawa ba, in dai ka san misali kana da vote kana da inci ka yi ka vote, ina encouraging ka.
To mun gode ƙwarai Mr. Kandi da wannan bayani da kai muna, Allah ya saka da alkhairi. To yanzu daga birnin Chicago yanzu kuma barin mu dunguma zuwa birnin New York, inda za mu tattauna da wani dan uwa. Malam, ku za ka iya ba mu sunan ka?
Sunana Muhammadu Laminu Ali, ne gidan baba na Kwaro.
To Malam Laminu, ko ka riga ka yi zaben ka ko kuma kana shirin ka je ka kada ƙuri'a?
Wallahi na kada ƙuri'a da safen nan.
Amma dai ya kaga wurin kada ƙuri'an ya jama'a sun fito koko?
Jama'a sun fito kuma gari kaman ranar Lahadi, kuma yau ba Lahadi bane, ka gani, saboda nan suna wato ba su wasa da kada ƙuri'a. Akan haka nan mu duka mun fito muka je muka hada kai muka kada ƙuri'a, saboda duk wani abin da za a yi ya shafe ka.
To ko menene shawaranka ga waɗanda suke da ƙuri'a da ba sa yawan zuwa kada ƙuri'a?
To a lokacin da muke ciki yanayi ya kamata mu gane irin abubban da ke tafiya da wato yanayin demokratiya na kasan Amerika, irin halin ko kuma kalubalen da take ciki, ya kamata a ce kowa wanda yake duk ba Amerika ne ko kuma yana da takardan zama ya zama citizen na garin nan, ya fito ya zo ya kada ƙuri'a, saboda ka nemi ma kanka inci kafin wanda yake su ko dama ba suna son baki bane, ko dama suna neman yanda za a yi wani yanayi ya bullo wato su yi ma jama'a da yake wanda yake asalin su ba mutanen garin nan bane kasalanda. To kira nake kowa ya tashi ka je ka kada ƙuri'an ka, kaman cewa yau nan wato ana neman da za a yi a zage duk wani bako ne dake kasan nan.
Wasu masu kada ƙuri'a kenan a nan Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Jagoran 'yan adawar Pakistan Imran Khan ya rubuta wata wasiƙa ta ba sabon ba ga shugaba Arif Alvi, yana nema a gudanar da bincike akan zargin da ya yi na cewa an aikata munanan laifuffuka da tsoma bakin manyan jami'an soja, ciki har da shugaban hukumar leƙen asiri a siyasar ƙasar. Tsohon Prime Minister mai shekaru 70 da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkuri na kashe shi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, a lokacin da yake jagoranta wani gangamin neman a yi sabon zabe a jam'iyyarsa ta PTI a lardin Punjab. Ya samu raunin harsashi a kafarsa ta dama kuma yana samun sauki a gida a babban birnin lardin Lahore. A jiya Litinin, jam'iyyar PTI ta fidda wasikar Khan zuwa ga Alvi, inda jagoran ƴan adawar ya sake nanata zargensa na cewa Prime Minister Shabazz Sharif da ministan cikin gida da kuma wani babban jami'in hukumar leken asiri ta ISI su ne suka kitsa haran. Khan ya yi ikirarin cewa yana da bayanai daga hukumomin leken asirin Pakistan game da cewa an kulle makarkashiyar kashe shi. Dan tauraron wasan cricket wanda ya koma dan siyasa bai dai ba da wata kwakwarar hujja ba akan zarge-zargen nasa. Ya kuma buƙaci mutanen uku su yi murabus dan ba da damar a gudanar da bincike akan yunkurin kisan nasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla yanzu kuma bari mu sake waiwayen rahotannin mu. Amma har yanzu akan batun zabin rabin wa'adi a nan Amurka, yanzu haka za mu shiga jihar Ohio mu tattauna da wani malami da ya bayyana mana kansa kamar haka.
Sunana Aram, ana kwamfisar na da suna Alhaji Afrika.
To Alhaji Afrika, ko ka riga ka yi zabe?
Na yi zabe da safin ga daga Ohio, daga Columbus, Ohio na yi zabe da safin ga.
To ya batun ya yadda ya zaben yake tafiya a nan Columbus, Ohio da safin nan?
Zaben gaskiya mutane da yawa an yi layi sosai ana zabe saboda yanda lamarin yake garin ga yanzu. Kan batun kamar yadda ka sani, kan batun da ke gudana da inflation da sauransu ya sa mutane.
Wato tsadar rayuwa ke nan kake nufi?
Na. Sai sa ya bar kuma kasa yadda Ohio yake. Ohio ya rabu tsakanin Republicans da kuma shi Democrats. Sai sa mutane ana kokari yadda za a yi a samu a yi zaɓe yadda ya kamata. Ba wani damuwa dai yanzu haka. Don komai dai na tafiya da yadda ya kamata na.
Sai dai an san Ohio akwai bakar fata sosai a Ohio. Me kake gani ko kuma kana ganin bakar fata suna fita kamar yadda a baya akan ce ba a cika ganin suna fita zabe ba?
Wannan takara da za a yi bakar fata sun yan bakar fata an fito sosai daga Columbus da Ohio, amma sauran birnin dai da ke nan dai kasan farin fata na da yawa na domin shi Donald Trump shi ya ke ce mai ci takarar da aka yi ya ke ce mai
shekaru biyu da suka wuce.
Shi sa suna da yawa sosai daga nan, amma daga Columbus ne bakin fata na da yawa daga nan sosai.
Sannan kuma akwai baki sosai ko na mutanen Afrika da sauransu?
Akwai baki sosai wanda ke da yawa mutanen Afrika da suka fi kowa su ne yan Somalians na da yawa nan. Bayan haka na akwai yan Gambia, yan Senegal da kuma yan Ghana da Nigeria kuma na da yawa daga nan.
Amma duka sun fito, suna fitowa sosai?
Suka fi yawa. So an fito sosai, saboda yanda lamari yake yanzu na kowa na kokari yanda za a yi zabe wanda yake ganin kamar zai ci gaba da irin abin da suke neman a yi musu na.
Mun gode kwarai da gaske Malam Adam da wannan bayani da kamana. To yanzu daga birnin Columbus, Ohio, yanzu kuma za mu kada zuwa Pennsylvania mu samu tattaunawa ne da wani dan uwa. Malam, ko za ka iya ba mu sunanka?
Sunana Alifa Abdullatif ne.
To bala Alifa, ka riga ka yi zaben ka ne koko?
Insha Allah, ka san zaben daga nan ka san American ala yi guda biyu ne. Akwai mail in abin ganga, mail in box
wanda kake aika da sako ta wasika, kake aika da ƙuri'an ka ta wasika.
Inda ka iya ka aika, ka iya ka yi shi. Wannan kana bude shi ma 3 weeks before ma a fara zaben. Saboda wani su yanayi wurin batun aiki, in kana da aiki ba za ka samu lokaci ba, an ba ka dama za ka yi kai wannan.
Kenan ka yi naka wurin mako uku kenan ko mako na?
Ni mako biyu da wani abu kenan da na yi nawa.
To amma yau na san a Pennsylvania kana ganin mutane suna fitowa, ya kake ganin zaben a yau a Pennsylvania?
Alhamdulillah ala kulli alin, ina cikin Muslims Organization da ke cikin Central PA kai daga nan, which yanzu haka kan WhatsApp group mu kowa waɗanda suka ce suka yi duka kowa da ya ce ya gama da yake kai votin ala baka wani sticker dake gwada I vote
alamar da muke nuna kai na'am
to most kuma wanne suka ce suka yi duka gashi nan kowa da yana ta aikowa kan grupin kaman ya ta yayi kuma jama'a na nan da yake polling an bude up to kaman marance 8:00 ne shi sa wasu na nan da su yi da safin ga wasu su yi da rana wasu kuma sun yi marance sun taso aiki
to menene shawaranka ga sauran waɗanda suke da ƙura'a amma ba su riga sun je sun yi ba
ina jama'a mu wasu mu ke da kuskure kenan a wurin wannan shi kaga mutum ya ce bai da lokaci shi bai damu da wannan ba wannan kuma abu yana determine ya taimaka da cikin community ka in kai ba ku ce kun vote ma waɗanda da su taimaka da community ku ba to an je a vote da wannan kai baka so shi kakan kaman kukula wahala a cikin community shi yasa ni kullun na bada shawara don lamarin abin da ya zama kaman vote to hakin ka ne in dai kai citizen ne da kake cikin kasan garin kuma kana da iko kai to yana da kyau ka take kai insha Allah
to madalla wasu masu kada ƙuri'a kenan a zaben rabin wa'adi na nan Amurka to daga batun zaben Amurka yanzu barbu kada zuwa Najeriya Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana yin shari'a ta adalci da kyawawan shugabanci a zaman wato gimshiki na kare cin zarafin mata da kananan yara wannan dai yana zuwa ne a lokacin da hukumomi na duniya ke ƙara azama wajen kawar da matsalolin cin zarafi tsakanin mata da kananan yara daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da rahoto
hukumomi da ke bayar da tallafi a kasashen duniya sun kashe makudan kudade wajen magance matsalolin cin zarafin mata da kananan yara a kasashen duniya abin da ya sama aka samu fadakarwa sosai akan waɗannan matsalolin sai dai a Najeriya duk da fadakarwa da ilmantar da jama'a akan wannan matsalar ba a rasa samun matsalolin ba duk da yake suna raguwa ainun hakan bai sa hukumomi ja da baya ba ga kokarin ganin an ƙara samun nasarori tare da fitowa da hanyoyin dorewa da nasarorin da aka samu wanda akan hakan ne wani karfan ayari na Majalisar Dinkin Duniya da Tarayyar Turai ke rangadin kasashe domin sa ido ga nasarorin da aka samu da abin da ya kamata a yi domin ƙara dorewa da nasarorin a wata ziyara a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya jami'an gudanarwa na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya ya yi tsokaci akan abubuwa biyu da ya kamata a bayyana muhimmanci wajen maganin wannan matsalar Yana ganin muhimmin abu wajen maganin wannan matsalar shine a rika hukunta waɗanda ke aikata laifukan. Mun ji daɗin ganin an hukunta wasu da aka samu da aikata laifukan. Amma dai babu daɗi ganin ƙasa da kashi 10 cikin 100 na masu aikata laifukan ba a hukunta su ba. Abu na biyu muhimmi ga magance matsalolin shine kyakkyawan shugabanci wanda kan kai ga fara da ƙwarin gwiwa ga 'yan mata su yi ilimi. Waɗannan abubuwa biyu muhimmai ne wajen kawar da matsalolin. Ita kuwa gwamnatin Najeriya jinjina ta yi ga ƙoƙarin masu bayar da tallafi na ƙasashen duniya tare da jaddada azamarta wajen ganin ɗore da nasarorin da aka samu. Ministan ƙasa a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Prince Clem Abba ya ce gwamnati ta ƙudurci faɗaɗa shiraruwanta na kawar da cin zarafin mata da ƙananan yara. A saboda haka ina shaida muku cewa cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023 an yi tanadi akan kula da al'amuran da suka shafi jinsi musamman mun ba da wata ziyara da muka kai a jihar Adamawa inda muke da cibiyar binciken ƙwayan jinsi kwaya ɗaya a duk faɗin nahiyar Afirka ta Yamma na yi alwashin ganin an ƙara samun wata makamanciyarta yanzu ina farin cikin shaida muku cewa a kasafin kuɗi na shekara ta 2023 da aka turawa majalisar dokoki ta tarayya an yi tanadi na ƙarin cibiyoyi irin ta guda biyu ɗaya a Abuja ɗaya a Lagos duk waɗannan an yi su ne domin ɗorewa da nasarorin da aka samu a wannan haujin su ma jami'ai da ke faɗi tashi a lungu da saƙo-saƙo wajen kawar da matsalolin cin zarafin mata da kananan yara sun ce wannan matakin da hukumomin suka dauka na ƙara zagayawa da sa ido ga fafatukar da ake yi abu ne mai ƙarfafa gwiwa.
Suna Rabiu Bello Gandhi a coordinator sexual gender based violence response in Sokoto state. Gaskiya taho waɗanga bakin ya ƙara mana ƙwarin gwiwa amma ganin cewa aikin da muke yi baki sun zo domin su gani ya muke yin shi sannan kuma in kasuwar bayanan da an kai sun ji daɗi akai da muke aiki mu a karkara da kuma irin mutanen da mun ka jawo don aikin wato malama addini sarakuna mata da kuma matasa domin ganin cewa an ci nasarar yaƙi da cin zarafin ɗan-adam to alhaƙiƙa wannan ziyara ta ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa aikin da muke aiki ne karɓaɓɓe ga al'umma
yanzu haka dai akwai wanda suka fada matsalolin cin zarafi da suka hada da mata da kananan yara da ake kulawa da su a wurare daban-daban kamar cibiyar Nana Khadija da ke Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Sai gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladin da kin gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Sulaiman, inda ya fara mana bayani kan irin taimako da suka samu daga gwamnatin jihar Adamawa da kuma ta tarayya da suka raba wa mutane da suke sansanonin 'yan gudun hijira da wasu garuruwa da ke fadin jihar. A cikin shirin Noma tushen arziki na wannan makon, Dr. Muhammad ya shaida wakilin Mulada Salisu Muhammad Garba cewa sun samu taimako daga wasu kungiyoyi na ketare.
Daga bangaren gwamnatin tarayya, alhamdulillahi nema ta zo ta ba da taimako, wanda an ba da taimakon da ya kama na mutum magidanta 1,400 na kayan abinci da kuma abin da ake faɗa non-food items. To mun yi kuka da yawa, akwai wasu wayanda suka soma ba da taimakonsu kamar UNHCR a bangaren abin nan Majalisar Dinkin Duniya. UNHCR sun ba da nasu taimakon, akwai irin tampolin din nan na yin temporary shelter sun bayar 4,000. Akwai non-food items wanda jaka ne da ɗan katifa, a cikin jakan akwai tukane, akwai su tabarmai, akwai kwanukan abinci da sauransu, duk dai gashi na hade sun taimaka shi ma na 250, kuma da yawa sun yi mana alkawari in Allah yarda za su zo su taimaka. Daga bangaren gwamnatin tarayya har yan uwa da muke abun nan hulɗa da su daga Majalisar Dinkin Duniya da kuma abun nan international NGOs an yi wannan kuma ana kan yi.
A ran kai duba da cewa su al'umma waɗanda yanzu haka suke fama cikin wannan matsala a Najeriya, za mu ce da ma jihar Adamawa, wace kira kake da shi ga al'umma domin ganin nan gaba ta yi watakila akwai shawara da za a ba su guje wa irin waɗannan abubuwa da suka faru, musamman abin da ya jibanci ambaliya?
To na farko dai, ambaliya kamar mu a jihar Adamawa, barin Soma da Adamawa, yakan faru ne kamar dangaya ma sanadiyar abubuwa guda biyu. An samu yawan ruwan sama, za a samu ambaliya. Don mafi yawa daga cikin garurukan mu zaka tarar akwai duwatsu, daga ƙasa kuma sai a gina gidaje. In ruwan ya yi sama, ya yi yawa daga saman duwatsu zai gangara, sai cinye waɗannan abun nan gidaje da gonaki da suke ƙasa. Haka topography na Adamawa yake. So wannan na farko. Na biyu kuma, in ruwan saman nan ya yi yawa wasu wuraren, akwai dam-dam. Menene ake kira tana da ruwa? Wannan in ya cika, kamar musamman na Kamaru ɗin nan, in ya cika dole ne su sake. In ba su sake ba, zai fashe kuma abun nan bala'in ma ya fi yadda ake tsammani. In an sake ruwan, duk abun nan mutane da suke gabar kogin Benue ɗin nan ana ta shan wahala. Abin ya faru a 2012, ya dan faru amma bai yawa ba a 2019. To gashi wanda ya faru bana ya yi muni. Sa'annan kuma akwai Kiri Dam da yake Shelen a Adamawa, da Dadin Kowa Dam da yake Gombe. Duk wayannan in sun samu ruwan sama ya yi yawa, suna sake wannan ruwan nasu. Abin da nake so in faɗa a nan shine, in dai sanadiyar abin nan yawan ruwan sama ne, wannan sai dai a ɗauki irin matakan a bude magudanan ruwa da sauransu. Wannan za a ɗan samu sauƙi. Sa'annan kuma masu gini akan hanyoyin ruwa su daina, nan ma za a samu sauƙi. Amma in dai sanadiyar bude dam-dam ɗin nan ne, to wannan al'amarin ina ji ya fi ƙarfin gwamnatin jihar Adamawa, sai dai gwamnatin tarayya. Don ko sanarwar ma in ya taso daga Yahunde, sai ya je Abuja kamin ya zo wajenmu a nan. akwai matakan da lalle an sa hannu akan za a yi su in an yi wa'annan dinnan zai dan sauwaka wannan abun nan tsalan nan kamar yanzu an ce za a yi wani madatsa a gujen da asin Hausa dinnan wanda ake kira buffer dam wanda girman sa ma ya ninka na kamaru din sabili da in sun sake ruwan su a can ruwan wannan madatsan da asin Hausa zai tare wannan ruwan sai ke ta sakewa a hankali in an tare kuma ka san za a yi abubuwa da yawa da shi za a iya noma za a iya kiwo da sauransu
za a daidai bisa tsubi da dutse daya
to sa'an nan kuma in ka dubi yanayin kogin Benue kogin nan gaba daya abun nan yashi ya cika kogin in ba an samu an yashe ba lalle in an samu an yashe kogin Benue za wannan din nan za a samu sauki a ambaliyan ruwa da yawa zai tsaya a ciki ba zai kawo wannan ambaliyan ba
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Sulaiman da kuma wakilin ma Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla gaida Baballe Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron kuka aika mana
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Baffa Haruna Bajoga kace taron duniya kan sauyin yanayi dake gudana a ƙasar Masar sai mu ce Allah ya sa ba taron daukar hotuna da shan shayi bane domin an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir kace assalamu alaikum muryar Amurka gaskiya shirin babban bankin Najeriya na sauye fasalin naira ya fara tasiri tun kafin aiwatar da shirin domin waɗanda suka jibge kuɗaɗe a gidaje sun fara fitowa da su daga ƙarshe nake kira ga hukumar EFCC ta shiga lungu-lungu da sako-sako don kamo masu halin bera ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sani mai lange-lange ya wuri kace muna taya daukacin al'ummar Katsinan Maraɗi murnar samun sabon sarkin Katsinan Maraɗi mai martaba Sultan Ahmed Ali Zaki da fata Allah ya ba sabon sarki ikon rungumar ƴan masarautar baki ɗayan su don ganin an gudu tare an kuma tsira tare sai kuma ra'ayin Usaina mata Ali Umar Forever Gashuwa kika ce al'ummar jihar Zamfara muna taya ku addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Bala Abubakar Durami Garki Abuja kace muryar Amurka kira na yau ga 'yan Najeriya ne da mu hada kai waje daya don zaben shugabanni na gari ko Allah zai tausaya mana ya kawo mana canji a zaben shekara ta 2023 kada mu zabi mutum don kudin sa ko addinin sa ko kabilar sa ko yankin sa mu zabi cancanta to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
To madalla yanzu kuma ga labarai ta kace.
A yau Talata ake zabe a nan Amurka inda miliyoyin Amurkawa ke kada kura'a a zaben ƴan majalisar dokokin kasar da zai tantance yadda majalisar za ta kasance ya kuma nuna yadda tsarin muhawarar siyasar kasar za ta kasance a zangon shekaru biyu na wa'adin shugabancin Joe Biden na shekaru hudu. A zaben Amurka jihohi da dama na da matakan da suke dauka akan takardar kada kura'a. Waɗanda batutuwa ne ko tambayoyi da ake neman masu kada kura'a su amsa tambayoyi akan batutuwa a takardar zaben bana sun hada da tabar wiwi manufofi masu nasaba da kada kura'a da zubar da ciki
to da wannan ne kuma muka kawo shirin na ƙarshe To yanzu kuma sai an jima kadan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, sannan 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.